الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفركو من أقول يا الله سبحانه وتعالى ne komai ne kowa wanda ya kaddara maka hadu a wannan farfajiya mai albarka na kofar mai martaba sarki bade Alhaji Abubakar Umar Suleiman hafizahullahu wa ra'a. Muna masu addu'a da nuna farin cikinmu haɗuwar wayannan fuskoki masu albarka don yin bitan littafin Allah Al-Qur'ani mai girma. Da fatan Allah ta'ala ya taimake mu yadda muka fara, Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da amfanar da mu cikin wa'innan kwanaki masu albarka. Sannan kamar da aka sanar a Sheikh Doctor, Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ya ƙara masa lafiya da dukkanin shugabanni daga mataki na ainihin wato ƙasa zuwa na ƙasa zuwa waɗanda za su ci gaba da ba da gudunmuwa don gudanar da wannan aiki mai albarka. Duka Allah ya mana taimako ya kuma yi mana agaji a cikinsa. Na farko, darasin zai fara kamar haka. Kowa da ya zo a nan ya sani abin da ya kawo mu kuma ya tara mu a nan shi ne bitan littafin Allah Al-Qur'ani mai girma, tare da kuma neman taimako da agaji daga hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manufar babba ita ce addinin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu wannan littafi da kuma ba mu ikon aiki da shi ya rabbal alamin. Kowa ya sanya ikhlasi a cikin zuciyarsa da cewa lallai zai zo ne ya saurari littafin Allah ba da wata manufa daban ba. To wannan abu idan shi ya tara mu, lalle za mu ribata mu kuma ci riban wannan zama Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Na farko, ƴan uwa, da zarar aka ce tafsiri kamar da malamai suke bayani shine sharhin littafin Allah dan a yaren larabci idan aka ce at-tafsir suna nufin ash-sharh wal bayan yi sharhi da karin bayani a game da ayoyin alqur'ani wannan a larabci kenan koda wani abu na daban ne akan ce tafsir daga fassara yufassiru tafsiran ma'anarsa shine awdahahu wa bayyanahu thumma sharahahu ya bayyana madmunin abin da yake cikin kullu wato wani kullaliyan abu ne mutum ya warware ya fito da abun fili shi yake cewa tafsiri Allah ta'ala ya samu dace sannan a islahi malamai sun wato ta'rifat da yawa amma ta'rifi mafi kusa wanda a wannan zama zai fi taimakon mu shine ta'rifin da babban malami mai littafin aisharut tafasir li kalam al-ali al-kabir الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى وانا بدأنا للصوابة اوانا كرني نام اوانا زامني نام لأنك تكل إمامي ما سكرا تروى أما صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم يتعناك في تفسيري شين الشره كلام الله بيّن للتاسم الله أي فسر مدمون أبند الله يفعل liyufhama muraduhu dan a fahimci ne Allah yake nufi ta'ala min fayuta'a fi amrihi wa nahyihi aywa Allah da'a cikin umarni da ya bayar da kuma hali da ya bayar a tafsiri ne zaka ji abu kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya umarta ya ce ayi abu kaza to me kamata ayi ayi masa da'a kuma a tafsiri ne za ka ji abu kaza Allah ya hana idan ka tabbata Allah ne ya hana ga aya ga hadisi ne kamata ka nisanci wannan al'amari to Allah ya taimake mu ya rabbal alamin shine sai ka yuhad bi hidayatihi sannan za a dauki dukkan shiriyar da ya zo a cikin alqur'ani wa irshadihi da shiryarwa da alqur'ani ne wato duk aya da Allah subhanahu wa ta'ala aka karanta cikin wannan littafin alqur'ani tun daga farkonsa zuwa ƙarshe shiriya ce ta Allah haka ne dukkan yasa shiriyan Allah ne to shi yasa dan adam mutum musulmi wanda ya imani da wannan littafi to shi abin da yake bibiya a game da tafsirin alqur'ani shine menene Allah ya shirya da mu zuwa gare sa menene Allah ke so dan ya aikata menene Allah bai so dan ya nisanta Allah ta'ala kai mana jagoranci sai ce wa yu'tabar bi qissatihi sannan kuma a dauki izina daga qissosin alqur'ani in Allah ta'ala ta alqur'ani mun karanta qissa ta annabi Musa annabi Yaqub annabi Ayub annabi kaza cikin annabawan Allah ko kuma wani mai taurin kai cikin mutane irin su Fir'aun su Qarun da sauran wanda Allah ta'ala ke bada qissosin sa cikin alqur'ani ba fa ana bada su bane dan kawai a ji dadi a more kunne a saurari wannan bayanan a tashi ba shine manufan ba jama'a kani ko baka ba menene manufan a dauki izina a cikin wannan kisosin a karantu a samu wa'azi da mutum zai karo lalle me yasa Allah ya bada wannan kissa to lalle wanda yazo yana sauraron tafsir alqur'ani duk kissa da yaji misali al'umma yanzu mafi yawan mutane suna so su ji kisan annabi Yusuf alayhi salam amma kisan annabi Yusuf alayhi salam shin kawai ka ji labari ka more ne ko kuma akwai sako na musamman da kisan take isarwa ai ku karantarwa da yawa akwai tauhidi a ciki akwai kuma me kazanta ta hasada a ciki akwai al'amura da dama wanda kisan ta tara akwai wuya da mai da'awa zai iya samu kansa a ciki da kuma wahalhalu da lokacin da mutum yake so ya isar da sako a ko ina ya samu kansa a ciki to kaga wannan dukkan wanda ya saurari wannan kissa zai saurare shi ne akan wannan bigira a irin wannan yanayi lalle zai saurari wannan kissa zai saurari wannan kissa ko kuma shi malamin da zai karantar da kissar yayi kokari ya cire irin wa'annan qabaya da mutum zai karu da shi Allah ta'ala ya karar da mu ya kuma amfana da mu ya rabbal alamin daga dukkanin ayoyi da za mu karanta a wannan zama ya rabbal alamin sannan kuma yutta'ab za'a wa azantu bi mawa'idihi da wa'azi dake tafi lalla cikin alqur'ani akwai wa'azi ko babu a cikin alqur'ani akwai wa'azi ko babu akwai wa'azi akwai jan kunne ko babu akwai jan kunne akwai kuma hannunka mai sanda dukkan wannan al'amura da muka ambata a cikin littafin Allah za mu same su to shi yasa a nan zan yi mana tambihi guda daya lokacin da mai tafsiri ya zauna ya sani yana wakiltar kujera da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka babu san zuciya a ciki haka ne don haka babu abin da za ka yi fiye da irin yadda sakon musulunci irin yadda manzon Allah ya isar ayoyin manzon Allah ya isar da shi sakonsa a baki ya kuma isar da wannan alqur'ani sallallahu alaihi wasallam a aikace shi yasa aka tambayi sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha aka ce ya Aisha ya ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anka mu tambaye ki menene halayen annabi sallallahu alaihi wasallam kun san me tace kana khulquhu alqur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halayensa duk mu'amalarsa zamantakewarsa alqur'ani ne a doron kasa shi yasa wani da cikin malamai ke cewa ka annahu qur'anun yamshi ala wajhi al-ard yana fassara umarni yana fassara hani yana bayyana wa al'umma kissoti duka wannan al'amari fa a aikace practically inji bature ko yana yin sa a aikace sallallahu alaihi wasallam mu muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da yazo daga cikin littafin sa mai tsarki da kuma bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dan ya fassara mana wannan yasa kansa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba dayan sa duka ne sa fassara ne ga wannan alqur'ani in aka ce manzon Allah yayi aka ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai fada wahayi ne wannan daga da shaidan Allah subhanahu wataala shaidan waye na'am to kun ga a wannan ayar Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai firtawa bai fadan wata kalma illa abin da ya fadan nan wahayi in aka ce wahayi lafazin wahayi yana nufin sako daga Allah wato Allah zai turo da mala'ika ya kawo masa wahayi ko kuma ya jefa masa cikin zuciyar sallallahu alaihi wasallam ko ta wani bangaren Allah ya turo masa wannan sako da ya ba sannan ana kiransa wahayi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya bada kuma shaida yace halinsa ya kammala ya cika duk abin da ya aikata na aiki abin da yake firtawa na zance Allah ya bada shaida hali ne mai kyau a wata aya wa innaka la'ala Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ya tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin halayensa Allah ta'ala ya tabbatar da su cikakku ne yana ce wa innaka ka duba da farko lafazin innaka sai sake cewa la ala khulqin aka kawo shi nakira kuma aka sake ammamawa aka girmama abu aka ce azim lalle kai kan kana kan dabiyu da halaye wanda suke cikakku shi yasa da yawa cikin malaman tafsiri na alqur'ani suna fassara wa innaka la ala khulqin azim da fadin su wa innaka la ala dinin azim kana nan kana kan addini wanda suke cikakkiya kamila wanda Allah ya ba da shaidan addinin nan ta cika baya bukatar kari haka ne ko yana bukatar kari idan wa innaka la ala khulqin azim yana nufin addini ne cikakkiya kamili da Allah ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah a wannan ayati ya tabbatar mana da cewa sakon musulunci ya cika baya bukatar kari ko yana bukatar kari ana bukatar kari babu lalle addinin nan Allah ya ce daga yau din nan addini ya cika ya zama kame ni kasancewa kana raye shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama addini ne a wurin Allah karkade a wurin Allah alfashin addini a wurin Allah fa ba wajen wani daban ba a'a a wurin Allah bai annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai ya aikata idan na fada ne ya fada haka ne idan na aikatawa ne ya aikata practically sahabbai sun gaishe shi yasa ka duba sallan nan da muhimmancin sa sai da manzo Allah ya karantar da shi cikakkiya kamili wata rana wa'ansu samari da suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hauka minbari ya koya musu sallah yace musu sallu kama ra'aytumuni usalla kun ga yadda ne sallah kun ga yadda ne sallan nan kowa na gani na kowa na iya hangen irin sallata ga yadda ake ruku'i ga yadda ake sujjada ga karatu ga nutsuwar sai ka sallu kama ra'aytumuni ni annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ne yake zuwa kama ra'aytumuni usalla haka yayin yuna ake hajjin sa da ya gama karantar da yake haji kamar yadda Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala an ya rawaita kissar irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da yake haji gaba ɗaya manasi da ya karasa manzon Allah yake musu khudhu anni manasikakum ku koyi dukkanin aikin hajjin ku da gare ni kun ga wannan duka gaba ɗaya yana komowa izuwa ga me kenan irin al'amari da ya shafi addini shi yasa Allah ya bada shaida idan abu na addini ne idan musulunci ne idan ibada ce da kake so Allah ya yarda da ita idan ibada ce da kake so ranar alkiyama kai alfahari da ita idan wannan al'amari kake so hanya ta farki to ka bi ta farkin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ai babu da ja akan wannan ko shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wata aya Allah ya sake tabbatar da cewa dukkanin dabi'u da halayen fa ku koyi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne da kada kana lakum na'am a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tabbatar da cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana aw ta qira'a iswa kama qira'atul warash ya zo da iswa ko al uswa lafazin al uswa ko al iswa ana nufin abun koyi example ku dauki misali daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo muku role model shine abun koyi ku wanda za ku koyi dukkanin alamar da za ku koya daga gare shi Allah ya bada lasi ya bada shaida cewa shi ne kadai yake ya samu wannan kamala shi yasa idan Allah ya ce ku yi min da'a sai sai ku yi mishi da'a sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah
ya ayyuhal
ladzina amanu ati'u
Allah wa ati'u Rasul wa uli al-amr
na'am fa in tanaza'tum kunga a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyi haka ne manzo Allah fa shine abun koyi Allah da ya turo manzo Allah sai ya turo littafin alqur'ani tare da shi haka ne ya zo mana da me yake ake cewa ya zo mana da ainihin wato littafin shi da mana hanya wani littafi ko mai fassara shi a aikace da labban bakin sa shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai Allah ya ce atiu Allah sai ce wa atiu ar-rasul ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzo da'a sauran da'in al'umma gaba ɗaya sai Allah ya tara su wa uli amri minkum malamai suka ce me yasa ba ce wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ba sai ce mai ta ati'u uli amri ba ba mai ta ba mai ta ba shi yasa idan ka karanta ayar ka je karshe fa in tanaza'tum fi shay'in sai da mun za ta koma izuwa guda biyu فردوه إلى الله والرسول. فدن هكا وانا لتاجل القرآن لن يمكرقش لغا كوير وسا فسر أسا قالوا جدالك دشي بسالي فسراشي بسالي أيكي دشي إلي يد مزن الله صلى الله عليه وسلم الأولاب أخير شساب على مسكة حيا فسر القرآن مثل كو شنع تفسير القرآن بالقرآن أفسر القرآن للقرآن وانا الآية تاظو مجملة أساموة آية تاظو مفصلة أفسر وانا الآية تاظو مقيدة تاظو مطلقة أسامو آية تاظو تقييد ناسا فأهكا ذا أسامو آية ورسكي مجمل أسامو مفصل فلنو وانا ين المفسر أسامو وانا ين كذا تفسير القرآن بالقرآن sai ka samu ka samu ka samu ne kenan waye ka sani fassara abin da ya fada Allah kenan da kansa shi sa a wata aya sai ya fade ta haka ya sake fassara abin da yake nufi a wata aya haka kaga tafsirul qur'an bil qur'an nabi bayan wannan akwai tafsirul qur'an bis sunnah fassara al qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fassara qur'an ka kawo wata aya sai a samu hadisin da ya fassara ta magana ya kare ku ko da kana kare ba waye ke sani fassara alqur'ani saboda manzon Allah akwai shi yake fassara alqur'ani shi ake nufi da duk bayanai da ke fi shi sai kaga alqur'ani galibi kamar yana muhasaba da shi ne sallallahu alaihi wasallam kaje yana ce masa qul ya muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ko ya ce masa ya ayyuhan nabi kaje da kai tsaye ana magana da shi ne to shi yasa malamai suke cewa babu hanya نفسر القرآن باين تفسير القرآن بالقرآن ما سينكو كمان تفسير القرآن بالسنة فسر القرآن دا مجلنا نوع النبي صلى الله عليه وسلم دا أيكة مجلنا الله صلى الله عليه وسلم تفسر واشيني مرتبة كبير مرتبة أكو شير تفسير القرآن بأقوال الصحابة فسر القرآن دا مجلنا نوع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم عايشوا الوحي وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به فصدقوه فسمعوا منه وامتصوا منه صلى الله عليه وسلم دون ساقودة كثيرا من ذلك الله سونا سكفارجي كابو مومجي كيف سكفي قوة كيفي هنكني قوة 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 كيفي هنكني بابو كيف سحابا النبي صلى الله عليه وسلم مسمى وندسك شهارة وجن تفسير كما ينص عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنك ترجمان القرآن وانا شكرتا بيوت الشاع تؤدون كوزوا شاع جرباء النبي أبو الدنيا أما تجد هكا النبي صلى الله عليه وسلم أقول لكم اللي يرون بميشي مساء الدعاء يتي اللهم اللهم فكره في الدين وعلمه التعويل لفظ التعويل أنا مساء التفسير يا الله كسا يفهم شاء الدين بقى أظن بقى سامتين يفهم شاء الدين shi ne sai yake kuma tayi ne ya fahimci alqur'ani shine addini jama'a kai ko baka ba shi sa Allah ta'ala ya sanya sahabban da suke kewaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi kowa fahimtar alqur'ani saboda ne kamar haka na farko sun zo na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin akwai jami'a ta ji wannan wace degree zaka samu fiye da wannan na'am wace master وتفسيري التفسير ذاك فاهم شيء ذاك زونا كنا من كنا صورا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير دعاء بيشجع ما كدوب ذاك يزوا وجلس كيس أي ما زال الله يك كذا كذا ذل أبو نبي ذي ساك وتفسير فينا دقاري سبوا دسو مفيه ونسو لا رباوان دك سو لا رباوان سنا فهمت تفسير النن سبوا دو أبو نبي ذاك القرآن القرآن العربي المبين larabci ne wanda suke a bayyane a fili an gane ko to kaga wannan dalili na biyu larabci su bai gurbata da sauran abubuwa larabci bai gurbata da sauran abubuwa kaga wannan shi ne abu na biyu abu na uku malamai suka ce ba su da san zuciya ba su da ne san zuciya ba abin da ake kiransa da interest a cikin duk abin da suka sa a gaba addini ne kaɗai suka sa a gaba shi yasa suka kasance ba su da abokin adawa haka ne idan za su fassara Qur'ani su za su fassara ne ala muradillah wa ala ma fahimuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daga wannan yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam dalilan nan guda uku yasa tafsirin su yana da kwari fiye da kowa, kuma bal ma sun samu shaida daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah kai sake cewa mafin alherin lokaci da zamani shine lokaci da zamani mai rayuwa a ciki. Sai ya sake cewa kuma ladina yalunahum kuma ladina yalunahum. To a wannan mai bata da manzon Allah yayi a nan ne aka samu daraja na gaba, wace daraja? Tabi'in da su ke shigowa, tabi'in wanda kuma suka ga sun ga waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun ji daga waɗanda suka ji kai tafsirin nan kai tsaye daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga wannan yasa tafsiran nan yafi kwari, shine yake cewa at-tafsir bil ma'thur, wannan shine tafarki da irinsu al-allama ibn kathir suka ji a tafsirinsu, irinsu al-imam al-barrawi a cikin ma'alim at-tanzil, irin saura daga cikin musamman shaykhul mufassirin al-imam ibn jarir at-tabari, wannan shine tafsirinsu. Duk aya da suka kawo su za su ga koli su nema mata aya ƴar uwarta za ta fassara tafsir al-qur'an bil qur'an. Mun gane ko? Duk ayar da suka kawo su koli su kawo hikaito wani hadisi da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fassara, in ba a samu ba su je su nema daga cikin aqwal sahaba, manzanni sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ba su samu ba sai su je wajen wa? Sai su je wajen tabi'in. Haka suke wajen nakalto mana wannan tafsiri da haka suka ruwaito shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bin wannan tafarki, dan babu tafarki aslam kamar wannan tafarki. Kishi wannan yake at-tafsiru bil ra'y, mutum dan yana jin larabci yana da kwari a cikin larabci ya fassara al-Qur'ani. To wannan ya kasu gida biyu, in ya dace da abin da aka ambata nan sai a ce masa at-tafsiru bil ra'y walakinahu madha mahmud, anya da ita afa kuma at-tafsiru bil ra'y da yake wanda yake mazmum ba da saurare sa ba. Mun gane ko? Idan ya saba da wannan tsarika ko tafarki na nawa kenan na farkon nan da aka ambata, Allah subhanahu wataala ya samu dace. Sannan yan uwa musulmai da muka taru a nan yau kun san biyu ne ga watan Ramadan, muna addu'a Allah subhanahu wataala ya samu dace dukkanin falalan wannan wata mai albarka. Wannan wata mai albarka akwai abubuwa da ya kamata mutane mu fuskanta a cikinsa. Idan wannan Ramadan ɗin ta wuce za ta iya komowa? Ba za ta sake maimaituwa ba, ta tafi kenan. Ramadan na shekara 1440 da zarar muka azumce sa, yanzu haka kwanansa na farko ya wuce ba zai sake komowa ba. Na biyun na shi ma ya wuce ba zai sake mai ba dawowa ba. Da haka wani Ramadan ɗin zai tafi da ayyukan bayin Allah. Ina muna fatan Allah ya samu ribarsa ya rabbal alamin. Ta yaya za mu ci riban wannan Ramadan ɗin? Yana da muhimmanci mu sake tunatar da juna abubuwa guda biyar mu lazimce su a wannan wata mai albarka. Abu na farko, ƴan uwa musulmai, mu azumce ta tunda Allah a ayoyi da yawa ya nuna wajibcinsa da farillansa, kasancewarsa wajibi. Cewar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam, kun ga wannan ayar Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wa'anda kuka yi imani, Allah ka samu ni ya rab, ya ku masu imani. Kaga Allah yana magana da masu imani, sai Allah ya ce kutiba alaikumus siyam, an wajabta muku azumi. Kutiba bi ma'ana furiba wa madha wa wujib, an farlanta an wajabta muku as-siyam. Lafazin as-siyam an dauka daga kalmar sama yasumu siyaman wa sama yasumu madha sawman, as-sawm ko as-siyam. A irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana ya faranta mana sai Allah yake kutiba alaikum siya a akan mu ne kadai to sai ka ce idan abu mai kyau ne ko maran kyau ko na dadi ko na rashin dadi idan aka ce mafi yawan al'umma suna yin sa ba zai zai fi ne kenan mutane za su samu saukin karban sa to Allah ya nuna ba akan ku aka fara ba kama kutiba alal ladina min qablikum wa'inda suka wuce a gabaninku su kansu mun farlanta musu mun wajibta musu wannan abu kama kutiba alal ladina min qablikum sai Allah ya ce la'allakum tattaqun malamai suka ce la'alla anan tana nufin tabbas la'allakum tattaqun tabbas za ku zanto masu taqwa to ashe duk mai azumi zai zama taqwa Allah ka samu zama masu taqwa ya rabbal alamin to saboda haka idan aka ce watan ramadan ta kama wannan azumtar ramadan kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana faman shahida minkum shahra
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
محل الشاهد على الشيء فما الشهد منكم الشهرة دكا وندي أهل الكوان وتا رمضان في الله تي فليصم أي فليصم هو يأذن كوان وتا كومبليتي في الله يكاو وإن دي باس أزري وادو هاي فمن كان مريبا أو على safari wa inna mutane guda biyu so gaciya ne Allah ya banda su mutum lafiyar sa kalau ba matafi ba in mace ce babu darura da zai sa aini wasu ajji azumin su ta azumci wannan wata aga umuri daga Allah dan kaida ce kaidar usuliyya al'amru min al'ala ila al'adna tufil wujub da Allah ta faliya sumhu ai wajibi ne dole ne mutum ya azumci wannan wata اللهم إلا وإن الله سبحانه وتعالى يكني يسلك شوانا آية جاءوا بيت وانا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى من قال وانا فأذنت وانا الوتر ينادى فلالا قولي لقد سيء ذاك سامو جواز كمتاني سنحانو دقصو أذنت وانا وتاني البركة واني ينضاك تندق شعبان زي فارتي وفا ينادى عرسة ينادى بي ينادى عرسة musamman iyayenmu mata da yawa daga cikinsu haka ne mutum ya tsara cewa yana da ƙwarsa yana yin ƙwarsan ƙarya jama'a in ni ban sani ba malam wani bai sani ba wacce bata sani ba shin wannan al'amari zai tsaya ga Allah akwai abin da zai tsaya ga Allah Allah da alimin bi zati sudur wanda yake ya'lamu ma za'ilatul madha a'yun to wannan ubangijin ba zai tsaya masa ba to saboda ka uwa ina mai jan hankali idan mutum yana da wannan tunanin ma ya daina ya fasa kuma kada ka dauka cewa wannan ibada ce da tunda dai babu wanda ya sani zaka iya buya kai abin da kake dama kace ka sha bulus wato asararsa a kanka ne ba kan kowa bane mun bai tsawon jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana imanan hadisi na cikin sahih muslim man sama ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan wanda ya azumci azumi daya ko kuma ya azumci wannan wata ta ramadan din gaba daya sa amma ya hada wannan sifofi guda biyu na farko imanan ba al'ada ba kenan wanda yake azumi dan al'ada ya fita ta imanan yana mai imani na biyu kuma wahtisaban yana mai neman ladansa kai imani cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya farlanta maka wannan wata ka azumce sa a cikin shekara sau nawa ramadan take zuwa sau nawa ramadan ɗaya ce ai a wata sha biyu ne gaba ɗaya ramadan ɗaya ne to dukkan wanda ya azumci wannan watan imanin wa hisaban saka ta gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah ka samu daga cikin wanda zamu ci wannan riba za a gafarta mutum zurbai da ya gabata to kaga wannan falala ta farko kenan na biyu manzo Allah hadisul qudsi ya yi mana bayani sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan wanda ya azumci azumi kwana daya tak Allah zai nisantar da shi daga wuta tsawon ne shekara in shekara irin ta mutu ko shekara ya ige ta ne ta ranar alkiyama shekara duka ko bawanci ko dan me kowane shekara a nan an gane ko kwana daya kwana daya wurin Allah a alkiyama wata kwana daya na alkiyama kamar shekara nawa shekara dubu nawa dubu nawa dubu hamsin ko dubu nawa dubu hamsin alifu sana na'am ayyaka kamar shekara dubu kowane kwana daya matsayin shekara dubu kenan jama'a yana da yawa ko ba shi da yawa to haka ne zai iya zama da haka to haka za a nisantar da mutum daga wuta Allah ka nisantar da mu ya rabbul alamin to kaga wannan zai nuna masu imani su kula da azumin nan kuma shi azumi fa Allah ta'ala ya sanya duk wani abu na ibada ya sanya wakilai suna rubuta wakilci akai banda ne banda guda daya azumi yace fa sawmu li wa ana ajzi'u bi azumi kan nune ni zan ba da sakayen sa inji Allah ta'ala to shi azumi ba abu ne wa abu wasa bane da mutum har zai yana kunya bayan cututtuka ya rabawa kansa cuta ya kunya bayan rashin gaskiya ya kunya da wani al'amarin da shi a wurin sa yana zai tabririn sa wato zai kubutar da shi to ka sani kanka kake cutarwa Allah ta'ala ka tsare mu ya rabbul alamin zaka Allah ya ba mu ikon azumtar sa na farko dai azumtar sa abu na biyu cikin biyar din shine qiyamul layl a wannan wata da barka ana so mutane su yawaita qiyamul layl wanda shi kansa manzon tsira Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ramadan yazo kusan kwanaki 20 annabi yake bar gidansa a shekaru na baya kwana 20 na badan na gaba daya zai koma masallaci sallallahu alaihi wasallam me yake a masallacin yayi sallah ya zo na yayi karatu yayi sallah in bacci ta kama shi dan huta haka yake sallallahu alaihi wasallam ya bar iyalansa da kowa saboda me alkhairan da suke cikin ramadan din ya ci riba sa kada ki annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa ne shi wanda fa laka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar tare da hankali wa ijtihadinsa to wa nahnu min babi mala aula mu ne ya tantanta mu nuna ainihin wato kwazo a wannan wata mu ci ribarsa da rana ka samu kai azumi mai kyau ka kula da azuminka duk abin da zai kawo azuminka matsala ka nisance shi babu gulma babu zagi babu habaici babu sauran abubuwa saboda kana wata mai alfarma wanda har manzon Allah yake idan wani zai zo ya zage ka ko ya ce maka mutunci falsaqul inni sa'im ka ce da wannan mutum ni ina azumi muna ramadan a ramadan ba a zagi haka ne ko a ramadan ba a zagi to duk wannan abu ka kubutar da za su kubutar da azumin ka kenan to idan kai wannan ka samu a cikin ranar ka dan yi bacci ka dan da idan sana'arka zai baka iko da dama na ka samu kai bacci ana so ka samu kai bacci ka dan me yasa wannan bacci zai baka daman qiyamul layl abu biyu za su taimaki ka wajen qiyamul layl a ramadan na farko samun bacci da rana ko da kaɗan ne na biyu tsara yanayin buɗe baki kusan wani wanda aka zai buɗe baki sai ya tara abu da mutum 30 za su ci shi a tsananin shi kai zai iya cinyewa shi ne kwakwa shi ne kaza shi ne abarba shi ne kaza ya tara abubuwa na sanyin ma kala kala ya sha wannan ya ci wannan ya ci wannan abu har ya yawa sai da wani wallahi idan ya ci abincin ba zai iya yin sallar isha ba balle qiyamul layl isha ma ba zai iya yi mai kyau ba balle ke kaga ka ta kai ni da azumi kashi ka zo kana wasa da kuma me farilla to Allah ka tsare mu to ana so mu kula mu tsara yanayin bude bakin mu kar ka zanto mutum ne zaka bar bude bakin ka babu tsari abu na uku yan wa musulmai manzo Allah ya faɗi hadisi sahihi a cikin sahih muslim ayatu ce to man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukkan wanda yayi imani dukkan fa mutu wanda ya qiyamul layl a cikin ramadan man qama fi ramadan duk qiyamul layl a wajen ramadan yana da kyau yana muhimmanci amma na ramadan yana da khususiyya ta musamman ce dukkan wanda a ramadan yayi qiyamul layl kai tarawih a gane ko kai tahajjudi ya kace at tarawih wanda zaka kabun bacci ya kace at tahajjud lafazin yake nuna cewa bai ka kwanta kai bacci in kai bacci ka farka ya zama tahajjudi mu bai ce wannan to dukkan wanda ya kula da wannan qiyamul layl din manzo Allah ya an gafarta masa zulubinsa jama'a dukkan akwai wanda baya sa gafarta masa zulubinsa akwai ina fatan kowa ba sa ya ce masa ko akwai gafarta masa to Allah ya gafarta wannan zulubanmu to kai wannan qiyamul layl kenan abu ne ko in wa karanta alqur'ani a wannan watan yana da kyau wannan yana da abubuwan da za su samu riba ci watan kenan karanta alqur'ani alal akalli qur'ani nawa ka samu ka sauke a cikin ramadan imam shafi ne ga nasa yana sauke qur'ani 60 a cikin ramadan kullum yana karanta qur'ani biyu na ma akramakallah ina akramakillah nawa ka sauke nawa ka sauke na alqur'ani a cikin wannan watan kuma nawa kake shirin kai ha ban fara ba to ka fara daga yau manzo Allah kansa kabun malaika jibril yazo wato kullum kowane wata ta ramadan malaika jibril yazo suna bitan alqur'ani a shekara da manzo Allah zai bar duniya sai da suka yi bita so biyu annabi yana arabi mun fahimci wannan jama'a to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake da falala da kuma za mu ci riba wannan watan da shi shine karanta ne littafin Allah lazimta sa kisa wasu malamai suka ce har sauraron sa mutum ya zanto mai sauraron alqur'ani fassara sa tadabburi tilawa da kuma kenan karanta ta ka karanta ta tilawatan kai tadabburi ka je wajen tafsiri wannan duk kana nuna kana da ka ba da muhimmanci ka ba da muhimmanci ga littafin Allah amma yanzu haka zaka samu da yawa cikin mutane ba ruwan su wani ba kowa kusa da shi a ina ruwan sa shi ai bai shafe sa ba dan Allah ya sani Allah bai shafe ka ba akwai wanda bai shafa ba cikin al'umma musulmai babu saboda haka da Allah a bawa Qur'ani muhimmanci a wannan wata ga albarka abu na hudu shine itikafi ba sani ba akwai wuraren da aka hayya Adam wannan itikafi shine mutum ya lazimci masallaci kamar da muka ce manzo Allah yana lazimta masallaci ya kwana 20 da amma shekaru da karshe ya zama kwana 10 yake yi don ka gida itikafi haka ne ka lazimci masallaci don wannan san samu kuma in Allah ya baka iko ka yi shi a Makka kai a masallacin Annabi ko a masallacin Haram itikafi a wannan wuri guda biyu yana da muhimmanci dan manzon Allah ya ce dukkan wanda ya umara al-umratu fi Ramadan kaman hajja ma'i dukkan wanda ya umara a cikin wata Ramadan a gane ko kamar mutum ya yi hajji ne tare da ni in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya hore wa mutum yayi masa ya ba sa wannan iko ya ba sa wannan dama to ya je tantaga za ta samu damar yin itikafi sosai haka ne ka lazimci Ka'aba ka lazimci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da niyyar ka tsayar da kanka dan ne kenan wannan bauta ka fita daga duniya gaba daya ka lazimci wannan masallaci karanta Qur'ani a gane ko ambaton sunan Allah an gane da ko ne kenan tadabburi akan al'amura to haka mutum zai zauna a cikin wannan wata a can in bai samu can ba dukkan masallacin juma'a akan yi duk masallacin da akwai juma'a ciki hikimar shi ne karka je yi itikafi a masallacin da ba na juma'a ba kuma ka tashi ran juma'a ka ce zaka je ina zaka je masallaci a garin zuwa masallaci ka haɗu da lado kace da ba malaka da wani ko ya fara baka labarin duniya ita ai kai ne ka sani ai abu kaza sai yadda wannan al'amuran sai su sake daukan ka daga wannan itikafin ka da kana zanta masallaci ya fitar da kai wani abu daban Allah ka taimake mu to abu na biyar kuma shine na karshe ana son kyauta a wannan wata wata ne na sadaka wata ne na kyauta manzo Allah sai ya kasance ajwadun nas mafin kyauta na mutane kullum hannun sa azube sallallahu alaihi wasallam a sake hannun sa a shimfiɗe haka yake amma wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan a ramadan kyautan annabi yana karuwa haka yake so mu koyar shi mun ce la karika la kufi rasulillah uswatun hasana ka zanto mai kyauta hannunka a shimfiɗe wajen bawa marasa ƙarfi mun bai tona jama wajen taimakawa marayu wajen taimakawa wani al'amari na addini wajen taimako duk al'amari da za ka yi a ramadan ya zuta ka bambanta idan da idan aka aka zo game da wani al'amari na rayuwa zaka iya tallafawa da 100-200 to a yanzu ka kara a gani ka kara me yasa saboda wannan albarkan da yake cikin sa da kuma irin amfanuwan da mutane suke samu a wannan wata ga albarka ana son mutum ya zanto mai kyauta manzo Allah ya kasance mutum ne ajwadu ma yaqulu fi ramadan mu koma koyi da shi ne haka ne da wa muke koyi jama'a waye kamata mu koyi da shi mu koyi da wa a baki ku kuma har a aikace mu koyi da shi sallallahu alaihi wasallam a wannan bangare kuma bugu da kare musamman ma abin da ya shafi bude baki wallahi yanzu haka wani kamar da muka faɗa abubuwa da yawa zai iya yin komai zai iya kashe komai akan yake nan bude baki zaka samu wani gidan kuma ko abun shan ruwa babu yana fara ko babu misalan fa yace idan ka ba wa mutum guda ɗaya da yayi ilimi da azumi ka ba sa wani abu ya samu yake nan karfin ya samu yayi bude baki da shi za in mutum ɗaya ne kai azumi biyu ne in mutum uku ka ba wa kai azumi nawa uku hudu kenan hudu idan mutum ɗari ka ba wa kai azumi ɗari da yawa ɗari da ɗaya to haka ake so mu kula wajen yake nan kyauta a wannan wata mai albarka Allah ya mana jagoranci ƴan uwa musulmai wannan ita ce muqaddima da za mu gabatar saboda mu san ina muka sa gaba mun fahimci wannan ina muka sa gaba fatan mu Allah ta'ala ya mana jagoranci wayan abubuwa guda biyar da muka ambata mu sanya su kashi don mu ribaci wannan wata mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu za mu karanta suratul fatiha a gurguje mufassara wanda da insha Allah daga gobe za mu koma suratul furqan ba da kowa saboda mu yi muqaddima mu yi shimfada an gane ko gabanin shigowa cikin ainihin wato suratul furqan kai sai bi idhillahi subhanahu wa ta'ala mu karanta suratul fatiha na'am نعم نعم wannan sura ce suratul fatiha sura wacce take makkiya a zance mutun shahara an gane ko wasu ainihin wato wasu rinjaye adadin ayoyinta dai bakwai ne babu sabani tsakanin malamai ayoyinta bakwai ne mun fahimci wannan wannan sura Allah subhanahu wataala ya tattara dukkanin wato bayanai da alqur'ani ya zo da shi wato bayanai na alqur'ani gaba daya an dunkula sa a dunkule an yi ishara akai na farko wannan suratul fatiha an kira ta da suratul fatiha ce saboda ta tara dukkanin ilmumukan me kenan wannan littafi mai albarka na alqur'ani sannan an kira ta da sunaye daban-daban dan a nuna girman ta amma sunaye mafi shahara wanda kowa ya sani na farko ana kira suratul fatiha saboda an bude alqur'ani da ita an gane ku na biyu kuma ana kiran sa da ummul qur'an lianahu aslul kitab kai asl shine asali na wanda littafi na alqur'ani gaba daya idan kai nazari kai la'akari za ka cewa ya kunshi dukkanin bangarori na ibada da aqida da kuma mu'amala sannan ya kunshi hadda ma qissa wanda yake to ina qissa a ciki amma an ce gairar magbubi alaihim wala dalil su wane al-magbubi alaihim kaga zaka shiga bayani kissa ce su wane ne kuma wala dalil ad-dalil su wane ne zaka shiga labari da kissa to saboda haka wannan sura ce da take shamila wacce ta hada dukan komai Allah subhanahu wataala ya yi mana jagoranci. Ba na farko sura ce da ya kamata mu fahimci abubuwa da yawa a cikinsa. Na farko ya kira ta Ummul Qur'an, manzo Allah kansa ya kira ta da Ummul Qur'an saboda bayanai da muka yi, kuma ya kira ta da Fatiha saboda bude wannan littafi albarka. Sannan an kira wannan sura mai albarka da Suratul Hamd, an kira ta da An-Nur, an kira ta kuma da Raqiya. Lafazin Ar-Raqiya wato sura ce da akan yi ruqya da ita, a karanta wa mara lafiya ya samu lafiya. Da haka ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka je wani gari suna cikin tafiya, aka samu cewa sun zo sun nemi sauki, aka hana su sauki a wannan garin. Bayan sun koma bayan gari sun yada zango a wancan wuri, sai aka samu cewa shugaba na wannan al'umma na wannan gari sai wani abu ya sare shi, maciji ne ko kunama ko wani abu makamanci haka, abu mai dabi kamar da Abu Sa'id al-Khudri yake kawo mana kissa. Yace sai suka zo suka ce wal'alla an yi jin maganin mutum ya bai warke ba. Duk abin da suka sani sun yi shi ne suka ce, to tun da dai akwai wasu baki galibi a cikin wato bakon saka akwai hikima, a yi tun da mutanen gari mu mun gagara, bari mu je wajen wannan bakin ko za mu samu wani magani da za su taimake mu da shi. Da haka za ka faɗa musu, a ga ba su ce cewa ai kun fare mu ba. Haka ne suka yarda, suka zo suka yi musu ne. Da suka dawo ɗaya daga cikin sai ta to shi zai magana, ta ce me magana, sai karanta suratul Fatiha ya tofa masa. Wallahi hadisi yana cikin sahih Bukhari da Muslim, inda ka san an cire ƙaya haka wannan dabi ya fita ya bar wannan mutum. Haka bai karanta ya tofa kawai sai mutumin ya wake. Yasa malamai suka ce wannan suratul Fatiha yana da tasiri wajen ne kenan warkar da duk cutar da ba a san kansa ba, musamman kuma mutum ya tofa shi a ruwa na sama ko kuma ruwan zamzam, a yi amfani da shi ko a yi wa mutum rukaya da shi ko a tofa wa mutum. Kusan yin wannan abin duk yana tasiri wajen wanda kake yi wa imaninsa da abin da kake yi masa, ko kai kuma da kake yi yaya mada kowace imaninka an ta'ida. Mun fahimci wannan? To a ƙarshe har aka ba su dabbobi kusan 30 a kan wannan sun warkar da wannan shugabansu, suka ba su akuyoyi kusan nawa, dabbobi nawa, ƙananan dabbobi kusan 30 da suka dawo suka ce lalle wannan al'amari ba za mu fara amfani da shi kusan yadda sabon Annabi suke na rabe da biyayya. Suka ce sai mun zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun tambaye shi, shin abin da muka yi mun yi daidai ko kuma ba mu yi daidai ba? A da aka zo a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akai, wani an samu as-sunna at-taqriri. As-sunna maza? At-taqriri. Qarrarahum alaihi sallallahu alaihi wasallam. Aga maza Allah ya tabbatar da su akai. Yasa Ibn Qayyim, al-Allama Ibn Qayyim yake cewa ya ba abin da zai dame shi kawai duk cuta, duk wani abu da dame shi shi kawai zai ibi ruwa sai ya karanta ne sai ta Fatiha ya sha ya warke ka ba Panadol ba kaza ba kaza duk ya warke. To kun ga wannan gurgurun imanin mutum ke Allah ya taimake mu. Shi yasa mai yake karanta yake cewa wajen da Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, yace kaura cewa alqur'ani abu guda uku ne. Na farko kaura cewa tilawarsa, da zaka iya samu musulmi da ya kai shekara baya karanta qur'ani, kar kai mafaki yanzu a zama mun nan wani sai ce yayi shekara bai karanta qur'ani, Allah ka tsare wani sai ne ya karanta a sallah amma ya dauki qur'ani ya ajiye a gaban sa ya karanta, ga wannan kaura cewa qur'ani, Allah ka tsare. Abu na biyu kaura cewa aiki da abin da ya zo a cikin alqur'ani, sai ce abu na uku shine at-tadawi bihi, yin magani da alqur'ani. Saboda mutane sun dauki cewa ba a kai wannan matsayi na ai amfani da maganin alqur'ani, a dauki qur'ani a matsayi shine waraka sai matsayi na karshe, ko last chance shine chance na karshe. Me yasa? Ah, sai ce to bari a bude qur'anin mu, a gwada akai wajen masu ruqya a gwada wato wai gwadawa za a yi yaya akwai matsala ba gwadawa ake yi ba qur'ani ana magani da shi duk da manzo Allah bai hana magani da duk wani abin da zai zama mutane magani ba shi kansa ya sha magani sallallahu alaihi wa sallam to saboda ga wannan shi yasa sai manzo Allah ya ce ma adrakum an ala annaha raqiya me sanar da ku cewa wannan ana yin ruqya da wannan ana amfani da shi wajen a karanta ai kaza nima ku aiko mun da gona inji annabi sallallahu alaihi wasallam to a yanzu sun amfana shi ko ba su amfana ba sun amfana to saboda haka karanta suratul fatiha akan duk abin da ke dawo mutum yana da kyau sannan an kira shi da sabul masani an kira shi kuma da nur an kira shi da addu'a an kira shi da munaja duk wannan akwai kissa da qadiya da manzon Allah ne yake firtawa ya kira suratul fatiha da wannan abin da ke isa gare shi anan shi ne duk abin da sunansa ya yawa yana da martaba da yawa yawan sunan abu yana nuna cewa abin yana da daraja to wannan duka fasiyatu fatiha kenan Allah subhanahu wataala ya bada jagoranci a guguje wannan surar Allah subhanahu wataala ya sokar da shi a wajen wasu malaman suka ce an sokar da wannan sura sau biyu an sokar da ita kafin hijira an kuma sokar da ita bayan hijira to shi yasa wasu suke cewa madaniya ce ai surar makka ce wasu kuma suke cewa ai surar madina ce wasu kuma suna kiran sa a makkiyatul madaniya duka biyu ka hada mata sun su fatiya kenan makkiya madaniya wasu suka ce a makkiya ce a tannin kawai an maimaita ne to maimaita wa ai yanzu akwai ta'abbudun nuzul mun gane amma duka da ce wasu rinjaye shine kasancewarsa sura ce ta makka Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma babu sallah da za ta inganta a karbe ta sai ka karanta fatiha wallahi duk wanda bai iya fatiha ba ya iya dan kai sallah baka iya fatiha ba za ka san ko ina ba mu bai zo wannan dan malamai sukan bada suna yin dan rangwame mutum ko sa bai dan yi ba sujira sa bai dan yi ba suna dan yin rangwame amma ba sa rangwame ga wanda bai karanta bai iya karanta sura fatiha haka ne aka ce da za ku taru gaba ɗaya kun kai miliyan ɗaya kuka sa ɗaya ku limanci to bai iya karanta fatiha ba malamai suka ce duk wasu me yasa saboda babu fatiha babu tsari ai babu fatiha ba su tsari da zaka tuka motan babu to zaka ce take tuka sallah shi yasa ba an kira ta da as-sala manzo Allah ya ce ku ce mata maza kasantu salata baini wa bain abdi haka Allah ya faɗa hadisul qudusi na raba suratul fatiha ni tsakanin ni da bawa as-salatu a can ana rufe suratul fatiha ba sallan aka raba ba a'a suratul fatiha shine Allah yake nufi da cewa as-sala mun gane wannan Allah ta'ala ya mana jagoranci saboda iya karanta suratul fatiha ne kyau don sallah ta inganta sannan bayan bismillahir rahmanir rahim na farko dai godiya ne alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ke nema na alam na dukkanin halittu da lafazin al'alam kullu ma siwa Allah huwa alam duk abinda ba abin nan ba zaka kira sa da alam ba Allah ba subhanahu wataala dukkan mu bayi ne muna masu godiya ga wannan ubangiji da ya samar da mu ya halicce mu ya yi mana wannan ni'ima wannan ubangiji kuma sai ya kawo badal nasa aka ce ar-rahman ar-rahim badal ne na ainihin wato rabb shi wani rabbi shi ne ar-rahman ar-rahim a ga Allah kansa yana da sunaye da yawa ar-rahman da ar-rahim suna cikin sunayen wa ubangiji subhanahu wataala don haka sunayensa 99 tara wanda ke sanannu man ahsaha dakhala aljanna Allah ka ba mu ikon ainihin wato rikewa malik yawmiddin kuma har yanzu badal ne ga wannan na baya wato yana nufin malik yawmiddin huwa malik yawmiddin shi ubangiji ne subhanahu wataala shine mamallaki na ainihin wato rana na ƙarshe ranar sakamako dan lafazin addin ana nufin yawmul jaza yawmul madha aljaza shi yasa la tawma adraka ma yawmuddin a
wa ma adraka ma yawmuddin
thumma
ma adraka ma yawmuddin
يوم
يوم لا تملك نفس شيئا والأمر يومئذ لله
وبنجي تعالى شيء ملك wato a duniya kowa akwai waɗanda za su yi musharaka da shi cikin wannan gudanarwa abu alahira Allah ya kwace gaba daya dukkan fawa dukkan ƙarfi da mulki Allah subhanahu wataala yake nasa don haka wannan rana babu ciwatuwa mun gane a wannan ranar Allah ne da kansa zai karbi alƙalanci shine alƙalin ranar shine shugaban ranar shi yasa zai ce neman mulku yau a yau wane ne mai mulki a yau ne wane ne mai hukunci a yau wane ne mai alƙalanci kaga babu kowa a wancan yanayi sai Allah subhanahu wataala sai kace iyyaka na'budu lalle kai Allah kai kadai zamu bautawa wa iyyaka nasta'in lalle kuma kai Allah gare ka muke neman taimako Allah kai mana taimakon ka ya rabbal alamin sai kace ihdinas sirata almustaqim lalle Allah ka shigar da mu hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya tace tafarki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka fahimta ba sai Allah ya ce shine siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wa'anda kai musu ni'ima min annabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasna ulaika rafika Allah ka tada wa cikin su ya rabbal alamin sai kace ghayril maghdubi alaihim ba tafarkin wanda kai fushi gare su ba wanda Allah ya musu fushi sune wanda suka yi sani suka yi amfani da sani da Allah ya musu wannan kuma sune yahudu Allah ka tsare mu ko da cikin su naka samu wanda yayi sani da yake amfani da sani da Allah ya baka ya bar tafarki to ya shiga maghdubi alaihim sannan kuma wala adhalin ko kuma tafarkin wa'anda suke batattu wanda suka bata sune nasara Allah ka tsare mu daga tafarkin su ya rabbal alamin Allah ka daura mu kan tafarkin sunar annabinka sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya taimu insha Allah daga nan zamu dakata muna masu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kai kowa gidansa lafiya ya kuma ba mu ikon aiki da abinda muka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu yi mana agaji wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.